and wake up in the morning.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na rana. Yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran duniya.
Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sanarwa ga al'umma da su fice daga yankin. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa sojojin ƙasar sun kwace wasu garuruwa a Ukraine a yau Asabar.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa kungiyar TLP da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashen Afirka ta dakatar da wasu ƴaƴan kungiyar bisa zargin su da aikata wasu ayyuka da suka saba da ka'idojin kungiyar.
Rabda ciki kan kuɗaɗen kungiya da amfani da takardun bogi, yin mu'amalar kudda-kudda 'yan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar Tournoi La Page International ke zargin wasu ƙusoshinta da aikatawa, waɗanda suka haɗa da na Congo, biyu na Côte d'Ivoire da guda na Niger.
Sannan za mu kawo muku rahoto a kan matsalar rashin wadataccen abinci da ake fama da shi a wasu gidajen gyara hali a Najeriya. Kamar kullum a rana irin ta yau Asabar, Baba Yakubu Makeri yana nan tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya. Kuma shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan yanayin aikin tasi na Yellow Cab a birnin New York na Amurka, da irin matsalolin da suke fuskanta bayan kafa kamfanin na Yellow Cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kukan aiko mana ta email. To amma yanzu ga Zahra da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar, jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sanarwa ga al'umma da su fice daga yankin. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnuke wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau, jim kaɗan gabanin harin. Kakakin rundunar sojin Isra'ila Avichi Adrai ya wallafa a kan shafin X, inda ya kira ga mazauna yankin Harit Herek da su ƙaurace wa yankin. Ci gaba da kai hare-hare ta sama da Isra'ila take a kudancin birnin Beirut ya haifar da kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin, duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza, bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin, sai dai matsalar rashin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga Falasɗinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu tun bayan fara yakin da aka kwashe watanni 13 ana yi. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji, yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba. Tana mai cewa Isra'ila ta samu ci gaba kaɗan, amma duk da hakan ta buƙaci Isra'ila ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agaji. Ƙungiyoyin bayar da agaji na zargin sojojin Isra'ila da daƙile kai kayan agajin a Gaza. Kusan ɗaukacin al'ummar Falasɗinawa kusan miliyan 2.3 sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa. Kuma likitoci da ƙungiyoyin agaji sun ce matsalar ƙarancin abinci ta yi ƙamari. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikicin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Asabar cewa sojojin ƙasar sun kwace ƙauyukan Makaripka da Hairihoripka da ke yankin Donetsk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce dole ne Rasha ta yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen yakin da take yi da ƙasarsa ta hanyar diplomasiya a shekara mai zuwa. A wata hira da aka yi da shi a gidan rediyo a yau Asabar, Zelensky ya ce yanayin yakin da ake yi a gabashin Ukraine abu ne mai matukar wahala kuma Rasha na samun ci gaba. Ya ce takwaransa na Rasha Vladimir Putin baya da burin amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce majalisar dokokin Amurka sun hana shi ganawa da zababban shugaban Amurka Donald Trump kafin rantsar da shi a watan Janairu.
To Zahra za ta dawo ta karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda kungiyar ƙasa da ƙasa TLP International mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da bunƙasa demokuraɗiyya a ƙasashe 10 na Afirka ta dakatar da wasu manyan mambobinta na ƙasashen Congo, Cote d'Ivoire da Nijar. Sakamakon samunsu da aikata abubuwan da suka saba wa manufofin kungiyar, sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce ba za ta sabu ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu na Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rabda ciki kan kuɗaɗen kungiya da amfani da takardun bogi, yin mu'amalar kudda-kudda 'yan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar Tournoi La Page International ke zargin wasu kusoshinta da aikatawa. Waɗanda suka haɗa da na Congo, biyu na Cote d'Ivoire da guda na Niger, a cewarta ta sha samun ƙorafe-ƙorafen jama'a a game da wasu mambobinta da ke aikata waɗannan ɗabi'u da suka saba wa manufofinta. Sabili kenan ta dakatar da su daga sahun 'ya'yanta. Shugaban reshen Niger Michael Sodi, ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya shafa, ya yi watsi da wannan zargi.
Babu wani abu da suke tuma mu, babu. Babu kamar ni suka ce a ina kama sojoji da suke iko, an ba mu lambar yabo shine suke tuwa mu, amma waɗancan biyun sun yi wasu abubuwa da bai daidai ba, kariya suke. Yanzu mun shiga cikin mulkin rikon kwarya, menene ya kamata dan horon hula ya yi sai ya kama a kirkiro constitution da zai su zamna jamhuriya mai kyau wanda kowa yana samu alhakinsa. Wannan aiki insha Allah muna nan da yashi.
Kungiyar Tournoi La Page International da ke matsayin wata gamayyar kungiyoyi sama da 200 a ƙasashe 10 na nahiyar Afirka, renon Faransa, na da'awa ne kan ayyukan kare haƙƙin ɗan adam da demokuraɗiyya da dukkan manufofin da ke da nasaba da wannan salon mulki da ya zama wajibi ga kowace ƙasa, tare da tabbatar da 'yancin da ke baiwa talaka damar zuba ido kan ayyukan gwamnati. Haka kuma kungiyar na fafutuka kan maganar shari'a irin ta adalci da gaskiya, kawar da bambanci a tsakanin jama'a. Saboda haka ta ce ba za ta ci gaba da alaka da masu yi wa wannan tafiya tarnaƙi ba. Tuni aka fara yunkurin garzayawa kotu.
Wannan tahiya na Secretary International TLP ba tahiyar daidai ba ne, kuma Faransa suke nan ga aiki. Demokrasiya na sai mun yi abin da Faransa yake so, demokrasiya na sai mun yi abin da Paris yake so. Haba, cikin mutane uku daga aka ce sun dakata aikinsu akwai shugaban kungiya. Amani Alexander na Cote d'Ivoire ne yake zai ta yi ya kai takarda koti, insha Allah koti zai daga wannan.
Da yake bayyana ra'ayinsa dangane da wannan takaddama, shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa bai mamakin matakin uwar kungiyar ta Tournoi La Page ba.
Kowa ya sani demokradiyya ta musu riga, ta musu wando, ta musu hula, ta musu takalmi, ta musu sutura. Sai yau aka wayi gari hakika wa'annan mutane suke goya ma wa'anda suka wa demokradiyya karan tsaye baya. To abu ne wanda hakika bai ba mamaki ba, saboda dukan wa'anda ke yin wannan abu kamar yadda muka faɗi lokaci zai zo za su nadama da irin wannan aiki na ashiya da suka yi.
A shekarar 2014 ne kungiyoyin farar hula suka haɗa kai a ƙarƙashin abinda suka kira Tournant Lafage da nufin gwagwarmayar samarwa talaka sukunin walwala. Bayan la'akari da yadda wasu shugabanni a ƙasashen Afirka suka fara shimfiɗa mulki irin na kama karya, yayin da wasu daga cikinsu suka fara kuskure kundin tsarin mulki da zumar da woma akan karaga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a kasar Niger kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Ko kuma a bibiye mu ta adireshin mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu ga Zahar da kashin labaran duniya na biyu.
Babban jami'in kula da sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen G20 masu ƙarfin tattalin arziki da su ƙara ƙaimi ga shawarwarin COP29 kan yarjejeniyar tara kuɗaɗe ga ƙasashe masu tasowa, inda ya gargaɗin cewa akwai jan aiki a gabansu. Jami'in kula da sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya Simon Stell ya yi kira ga shugabannin ƙasashen G20 da suka hada da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da masu gurɓata muhalli da su yi la'akarin da ƙasashe masu tasowa. Wasu ƙasashen masu tasowa waɗanda ba su da alhakin fitar da hayaƙi mai gurɓata yanayi a duniya suna son ƙasashen G20 da su dinga bayar da $1.3 trillion don taimaka musu game da tasirin sauyin yanayi da kuma sauyawa zuwa makamashi mai tsafta a duk shekara. Adadin ya ninka fiye da 10, wanda masu ba da tallafin da suka hada da Amurka da Tarayyar Turai da Japan ke bayarwa a halin yanzu. Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti da ke arewacin Indiya ta kashe jarirai 10 tare da raunata wasu 16 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dube ya ce gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin Jansi a jihar Uttar Pradesh a Indiya. Jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai 55, an ceto jarirai 45 kuma suna samun kulawa ta musamman. Kawo yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba. Brajesh Patak, mataimakin babban ministan jihar, ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai a yau Asabar, inda ya yi alƙawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa tare da yin alƙawarin gudanar da cikakken bincike.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu tarayyar Najeriya ne cewa hukumar kula da gidajen gyara hali a Najeriya ta ce tsananin tsadar rayuwa na haifar da gazawarta wajen iya ciyarwa da bada cikakkiyar kulawa ga ɗaurarrun da ake gidan gyaran hali. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abubakar Lamido ya aiko mana.
Daya daga cikin shugabancin gidajen yari na Najeriya ya koka tare da bayyana cewa sakamakon tsadar rayuwa da abubuwan yau da kullum, tsadar rayuwa dai ta haifar da gazawa matuka wajen ci gaba da ciyar da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali. Wannan batu dai kusan ɗaya ne a wasu sassan gidan gyara hali a sassa daban-daban na Najeriya. Hukumar dai ta ce gaskiyar magana ita ce ba ta iya wadatar da ɗaruruwan ɗauraru da abinci da ya kamata saboda tsadar rayuwa. Kuma batun yanzu bane dai 'yan gidan gyara hali ke ci gaba da kokawa kan irin matsalolin da suka shiga, musamman na rashin abinci da rashin lafiya da cututtuka daban-daban, kan kuma wannan yanayin da suka shiga na karamcin abinci. Ga abinda wani dan gidan gyara hali ke cewa:
gidajen yari ana wahala, babu abinci, babu magani, ba wajen kwanciya. Wajen kwanciyar da ya kamata ya dauki mutum, alal misali mutum 100, sai aka ga an jinkusa mutum sama da 250. mutum kan mutum ake kwanciya, ga babu abinci, ga babu magani. So ga cututtuka, abinci ana baka na safe kana tunanin na rana, ba wani isan mutum yake yi ba, da so uku ake bayarwa, yanzu so biyu ake bayarwa. Dan bacin wannan yanzu zancen da nake ga amma recently akwai mutanen da sun kai kamar mutum uku zuwa hudu wanda yunwa take halaka shi wannan ba wai so daya bane ba kafin sati ya kare sai kaga wani su wanda ko an fita daga wansa ko an fita da shi a ji a nema mar magani ai halaka hanya illa yunwa ne ga jinkusu ba wani kotu ake kai mutum ba mutum ba yana da gata ba an zo aje shi aje shi an manta shi akwai bako shi ne mai shekara biyar bako wanda yanzu yazo shi ne mai bakara shekara biyar haka akwai matsala.
Da haka kuma na tuntubi wani shugaban wata kungiya da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye a gidajen yarin Najeriya Mr. Smart Ido ya ce.
For years, these are the advocacy we've been on, I mean, we've taken headlong, talking and...
Yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka to amma kuma ba mu ganin sauyi domin mutanen da ke kokarin aikin gidan gyara hali su ma ba su sauya ba a sassa daban-daban na Najeriya. Gaskiyar magana dai ba abin ka'idodi wajen kula da ɗauraru. Shi ma wani da ke bibiyar harkar gidan yari da ke kai musu abinci ga abin da yake cewa.
Suna kuma da Muktar Bala Muhammad shugaban kungiyar Maibodi Maradan Charity Initiative a mai rajin kare haƙƙin bil'adama a yankin Niger Delta da ƙasa baki da. Wato gaskiya Najeriya in aka kwatanta shi haka zaga Najeriya ta yi fice a wurin take haƙƙin bil'adama a kowane mataki gaskiya. Yau a ce baka ayi ramandin mutum a cikin gidan yari kwana kudu wallahi in ya fito zaka dauka kamar an binne shi ne a rami ya fito. So saboda haka ya kamata a ce hukumomin Najeriya su ji tsoron Allah su mutunta dokokin kare haƙƙin bil'adama wanda yake insha Allah to Allah aka ce an mutunta dan adam kamar an mutunta makoma ne baki da.
Hukumomi dai a Najeriya sun bayyana irin matakan da suke dauka kan cimakar ta yan gidan yari. Musa Abulade Benson shine mataimakin daraktan hukumar gidan gyara hali ta ƙasa. Yana cewa ne karuwar yawar mutane da ake turo muna a sassa daban-daban na Najeriya shine babbar matsalar da muke fuskanta saboda haka ake samun cikas musamman wajen wurin basu isassun abinci da wurin kwana saboda haka ana karo muna mutane musamman waɗanda ake zargi a sassa daban-daban na Najeriya amma dai muna iya bakin kokarin mu.
And our duty is to reform. And how do we reform in a place that is congested?
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Abubakar Lamido. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba yanayin aikin taxi na Yellow Cab a birnin New York ne da irin matsaloli da aikin ke fuskanta bayan kafa kamfanin Yellow Cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe. A farkon shekara 1907 ne wani da ake kira Harry N. Allen ya kirkiro da wannan aiki na taxi na Yellow Cab a birnin New York. Yellow Cab ya shahara a birnin New York da kewaye har ma ana kallon motocin Yellow Cab a matsayin tambarin New York. Yellow Cab na daukar fasinjoji ne a cikin gundumomin birnin New York guda biyar da suka hada da Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens da kuma Staten Island. Aikin Yellow Cab ya fuskanci sauye-sauye da dama har zuwa wannan lokacin. Bayyanar sabbin kamfanin taxi kamar Uber, Lyft da sauransu ya shafi aikin Yellow Cab. Dalili kenan kuma da yasa muka zanta da Abdulbasit Nuhu Abbas, direban taxin Yellow Cab a New York, wanda na tambaye shi ya yake ganin aikin Yellow Cab yanzu da shekarun baya.
Eh wato da ba wani challenges. Da Yellow Cab ne shi Black Cab. Su Black Cab kuma ba su speak ko ina sai an kira su. Amma yanzu shi aka kawo Uber. Akwai su wave, akwai su iri taxi. Kaga shi da ma shi aikin taxi na yalo a cikin gari shi yake aiki kuma ya fita waje yake. Amma su waɗannan bakakin motocin kamar su jeep haka ba su iya zuwa cikin gari su dauka. To wannan challenges din sai ya bari ana competition.
Gasa ya zo cikin aikin.
Gasa ya zo cikin aikin. Kaga ne shi sa shi kusan kamar direbobin ma kamar su passengers ma yawa. abin da ake ciki kenan.
To menene matakin da ku masu yelo kuke dauka saboda an fi sanin wato direbobin taxi na yelo a New York fiye da duk wani company da zai zo kamar su Uber da su Lyft da sauransu?
Ka san aikin da yake wato yau da gobe wai sai Allah, kuma kullum mutum kana yi kuma an dade ana ciki. Ka san irin wai submission da zaka bi, idan kabinan bai yi ba, kabinan yayi. Aikin da yana neman naciya ne, ka gane ko? Da yake kuma alhamdulillah an dogara ga Allah, inda an fita hukun duka yana kan Ubangiji ne. Ka san koya aka yi shi ne zai maka yadda kake so, ya samu abin da muka dogara da shi kenan.
To ya batun wurin samun amfani, shin samun amfani ya ragu ne ko dai a'a duk da cewa akwai gasa ku ɗan yelo har yanzu dai kuna samu kamar yadda da farko kuke samu?
Eh, gaskiya gwargwado, kaga da motan na da tsada kwarai, amma yanzu motan ya yi sauki.
In ka ce motan na da tsada, me kake nufi? Wato cajin da kuke yi ne ko dai a'a ku ɗauko motan da kuke yi ne yake tsada?
Da ɗauko motan da muke yi, akwai wasu lokacin da mutum da ya shi biya, kamar misali ai mutane biyu ke aiki, akwai kuma wanda suke aiki su ɗaiɗai. To a da
wato direba biyu ne akan mota ɗaya?
Direba biyu akan mota ɗaya, komai da irin tsarin aikin shi. To akwai wasu lokutan da suka wuce ana biyan motan da tsada, kusan ma mutum da ya shi biya $800 ko $900, amma yanzu sai ka ga ko biyu za ku dauki mota ma sai ku biya $1,000 kafin ci. Kamar wato kowane mutum guda wani lokacin masu ma har yanzu aka manna magana ga wasu ma ba su biyan ma ya kai haka nan. Wato kusan yanzu kudin motan da ya yi sauki, amma yanayin aiki ne ya sa ki kafin ci.
Shi sa hakan yana wani tasiri ne akan amfanin da kuke samu?
Kaga kamar da na maka bayani, kaga ai da kuna biyan da yawa, amma kuma kuna samu. Yanzu kuma kudin motan ya ragu, yasa kusan kamar wato wani an dan kuba wani wuri kenan, aka kuma yi wani asara wani wuri, ka fahimci?
To sai dai an samu wasu direbobin da suke tukan waɗannan taxi na yelo sun koma Uber da sauransu. To za a iya cewa yanzu Uber, yin Uber ya fi kyau ko dai a har yanzu ne ku masu yin yelo ɗin ku ne wato yelo ne dai ya fi?
Wato kaga dai ban taɓa yin Uber ba, kuma kowa da aikin da ya fi kama masa rai. Wayanda suke yin yelo da yawa sun koma Uber, wasu kuma sun dawo Uber kuma suka dawo yelo. Kuma su yin Uber a wasu dokoki wanda yake suna samun su ba kamar yelo ba. Domin kwanakin nan a Uber an sa musu wasu dokoki, in ba lokacin ka tashin kai ka ba su ka tashi. Amma kuma ainihin aikin yelo da kashi shi ma yanzu an sa musu Uber. Yanzu yelo ma suna Uber.
Wato an sa musu Uber, me haka ke nufi?
Yanzu yelo suna Uber, suma suna da connection da Uber, kamar yadda ake tura mai yan Uber aikin, suma yan yelo suma suna yi. Ana jefa musu aiki, suma suna zuwa suna dauka irin yadda ake jefa mai yan Uber, ka fahimci? Kamar yelo shi kusan yanzu kamar abu uku kenan shi ke yi, za ka dauki mutum kan titi, sannan kuma ko cab.
Wani kamfani kuma da banki
nan. Wani kamfani da banki nan. Sannan kuma akwai Uber. Uber kuma da nan.
To bari mu duba yanzu da kamfanonin Uber da wasu Lyft da sauransu da suka zo suna wato takara ko kuma suna gasa da ku a cikin wannan aiki na taxi a birnin New York. Akwai wani haɗin kai da ku masu yelo kuke yi don ganin kun kare ainihin aikin ku kuma kun kare ma'aikatanku?
Gaskiya babu, wurin wannan babu.
To baka ganin yin haka wani mataki ne da zai iya taimaka ma ainihin aikin ku?
To, kasan dama shi lamari shi sa ake cewa wato duk abin da za a yi in dai akwai haɗin kai za ku samu ci gaba da sauransu. Dama ni kaina ban san dalilin da ya sa wato ainihin yan aikin yalo ba su da haɗin kai ba. Ni dai ban gan shi ba. Kowa nafsi-nafsi ne kawai.
To madalla malam Basir bar mu taka ma burki a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shi bakon namu Abdul Basir Nuhu Abbas direban Yellow Cab a birnin New York da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Maddattai da Magaram da Isuhu Makeri Maddattai da Ilyas Yakubu da Gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce al'ummar jihar Ondo dake kudancin Najeriya, kamar yadda kuka fara zaben gwamna da na ƴan majalisar dokoki lami lafiya a yau Asabar, daga nan jamhuriyar Niger muna muku fatan Allah ya sa ku kammala cikin lumana da kuma fatan Allah ya kiyashe ku da yin zaben tumun dare. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya azurta dukkan ƙasashen mu na Afirka da jajirtattun jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Sakon Sani Mai Lengelenge ya waya wuri ne na gaba ya ce, muna murna da kaddamar da cibiyar horo mai suna Center of Excellence a Addis Ababa na Habasha, wadda kasashen Sin da Habasha da hukumar raya masana'antu ta Majalisar Dinkin Duniya UNIDO suka yi domin inganta dorewar ayyukan masana'antu da zamanantar da aikin gona da bunƙasa fasahohi a nahiyar Afirka. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Hassan Dogon Faci Batsari tare da Armaɗan Mai Ganga Kukar Samu. Ya ce, salam VOA Hausa, fatan alkhairi gare ku. Hana fita da kayan abinci daga ƙasar Nijar zuwa wasu ƙasashen daga ciki har da Najeriya da hukumomin Nijar suka yi ya ƙara haifar da tsadar kayan abinci a Najeriya, musamman ma wake. Muna kira ga gwamnatin ƙasar Nijar da ta janye wannan doka domin Najeriya da Nijar tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Sako na gaba kuma ya ce, kamar yadda muka samu labarin cewa sojoji sun fatattaki 'yan lakurawa a jihar Kebbi, haka muke fata su yi wa 'yan bindiga a sauran jihohi, domin dai a rayuwa an ce babu gagararre sai bararre. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Kafin mu karkare shirin, ga Zahra ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnuke wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau. Ci gaba da kai hare-hare ta sama da Isra'ila take a kudancin birnin Beirut ya haifar da kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin. Duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin ƙai a zirin Gaza, bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji, yayin da wa'adin ya cika manyan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikicin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, mu dawo wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. mu gabatar muku da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da takarar kuma labarai da Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Nelson. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asallam.